بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم يكون كراتون للتاكي مختصر صحيح البخاري وانما كسابي أديدي وانا رانا رانا اللحدي سكاني مغربة لإشاء إن شاء الله أقواني تن وادي سامو كاروانا حيفوا إني مي أي مسواليما ميمكم درس دزعي وما سيموك أمسا مسا سبودا مسا ينسا مجلس إذا إلن قدو موادي كي باروا أولنا مجلس فتوشيني على دي عثمان إيلو ya samu ainihin karuwa na ya mace, wato an haifa masa ya mace ya sa mata suna Suhaila. So ya buƙaci ai walima ko ai karatun walima da fatan Ubangiji Ta'ala ya sawa yar albarka. Wato ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala suna da yawa, har Ubangiji Ta'ala ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, idan kuka ce da ku lissafa ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala da ya muku, ba za ku iya kiyaye su ba, mana ba za ku iya kidanye su ba. Sai dai ka faɗi abin da za ka faɗa, ko da za ka shekara kana faɗa, ba za ka iya lissafa ni'imomin da Allah ta'ala ya yi maka ba ko yi wa ɗan adam. So daga cikin manya-manyan ni'imomin wato shi ne ɗa, Ubangiji ta'ala ya baka haifuwa, ya baka ɗa. A ce yau kai ma kana da baya ko ka yi aure ka haiku kana da ɗa, kuma ɗa shi ne aghla ma yamlikuhul insan, mafi tsadan abin da mutum zai mallaka, ba a sai da shi a kasuwa. Da za a je a sa yara a kasuwa ana sayarwa, in ka je ka siya ma ba za ka ji cewa ɗanka ba ne, ba za ka so shi kamar yadda kake son ɗanka ba, ba za ka tausaya masa kamar yadda kake tausayawa ɗanka ba. Dole ne sai ya zo ta hanyar da ake samun ɗa, sannan ne za ka ji a ranka, ka ji a jikinka cewa wannan ɗanka ne. Sai sa ka ce ɗa shi ne mafi tsadan abin da mutum zai mallaka, komin kuɗinka ba za ka iya saya da kuɗinka ba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala daga cikin ayoyin da yake bayyanawa bayinsa irin ni'imomin da yake musu, yana faɗa cikin suratul shura, yana cewa lillahi mulku samawati wal ard يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما إنه عليم قدير. Ubangiji ta'ala shi ne yake da mulkin sammai da ƙasai, wato duk abin da ke cikin sama da ƙasa na Allah ne, shi ya mallake shi, shi ya halicce shi, shi yake tasarrufi a cikinsa yadda ya ga dama, shi yake jujjuya shi, shi ne mai jujjuya dare da rana da abin da ke faruwa a cikin dare ko a cikin yini. Mulkin sama da ƙasa gaba ɗaya nasa ne, halitta gaba ɗaya tasa ne. Sannan ya khaliqu ma yasha'u, yana halittan abin da ya ga dama, wato ba wani ne yake tsara masa ya ce ga abin da ya kamata ka yi ba. Ka halicci mutum, ya gama ya ce ka halicci akuya, ka halicci kaza, ka halicci doki, raƙumi da sauransu ba, a shi ne ganin damansa sai ya halicci abin da ya ga dama subhanahu wa ta'ala, kuma ba tare da akwai wani misali da ya gabata ba. Ba wani ne irin wannan halittan ba ya gani ya kwaikwaya. Idan mutum ya san'anta abu a nan duniya, ya fara san'antawa, to sai wasu su gani sai su kwaikwaye shi, sai kaga kamfanoni sun yi yawa, kamar mota. Mutum da ya ne ya fara yinta sai kuma gashi kamfanoni sun yi ko hansin. To Ubangiji ta'ala bai ga wani ya yi irin halittansa ba ya yi, a shi ya ƙirƙiri halittan saboda cikin iliminsa da kuma ikonsa. Sannan Allah tabaraka wa ta'ala da ya yi halitta ɗin sai ya fifita wani akan wani, kamar yadda yake cewa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, Ubangijinka yana halittan abun da ya ga dama, kuma yana zaɓin wasu daga cikin halittan ya fifita wasu akan wasu. A cikin halittunsa waɗanda suke da rai sai fifita ‘yan adam akan sauran halittu gaba ɗaya, ya fifita mala’iku akan wasu halittu, mun yi tala karrama dan adam yace wa laqad karramna bani adam wato mun karrama dan adam sannan ya ware mu'mine bayin Allah na gari so kuma ya daraja su ya daukaka darajar su innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya wayanda suka yi imani suka aiki na gari wayannan su ne fiyayyen halitta Allah ta'ala ya fifita mu'mine akan sauran wato halittunsa gaba daya haka nan da ya halitti zamuna wato zamani lokaci sai fifita wani lokacin akan wani lokaci ya fifita watan ramadan akan sauran watanni gaba daya ya fifita ranar juma'a akan sauran kwanakin sati ya fifita ranar arfa da ranar sallah akan sauran wato ainihin kwanaki wato akan sauran kwanaki na shekara haka ne da ya halitti wurare sai fifita wasu akan wasu ya fifita garin maka akan sauran garuruwa gaba daya to haka nan ubangijinka wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar Allah yana halittan abin da ya ga dama kuma yana zaɓin wasu daga cikin halittansa ya fifita su akan wasu sai Allah ta'ala ya ce ya habu liman yasha inasan yana ba wa wanda ya ga dama mata wa yahbu liman yasha'u dhukur yana ba wa wanda ya ga dama kuma maza aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha ko kuma ya cudanya wa wasu maza da mata ga ƴaƴa maza ga ƴaƴa mata duk an hada masa sannan wa yaj'alu man yasha'u aqima yana sanya wanda ya ga dama kuma ya maida shi bakarare wanda baya haihuwa kwata-kwata ubangiji ta'ala ya habu liman ya sha'u inasan yana ba wa waɗanda ya ga dama ƴaƴa mata wato ka kula da man ya sha'u wanda ya ga dama karka ce wanda yake so karka ce wanda yake so Allah ko baya son ka zai iya baka ƴaƴa mata ya ba kawai baka ƴaƴa maza ko ya hada maka maza da mata domin yana ba wa kafurai waɗanda suke maƙiyansa ne waɗanda ba su yi imani da shi ba saboda haka wanda ya ga dama yake barawa gashi kuma ni'ima ce ba da ƴaƴa ubangiji ta'ala yana ba wanda ya ga dama ƴaƴa mata kamar annabi Lutu alaihi salatu wassalam yana da ƴaƴa mata guda biyu amma ba shi da namiji ko guda ɗaya haka Allah ta'ala ya ga dama ya tsara sannan kuma wa yahbu liman yasha'u dhukur yakan ba wa wanda ya ga dama kuma ƴaƴa maza zalla ba tare da ya cudanya masa da ƴaƴa mata ba kamar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yana da ƴaƴa guda takwas dukkaninsu maza ne babu mace ko ƙwaya ɗaya haka Allah ya tsarinsa sannan yakan cudanya wani kuma maza da mata shine ma'anar aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka haɗa masa maza da mata gaba ɗaya yana da ƴaƴa guda bakwai a bisa zance mafi inganci maza uku mata guda hudu mazan akwai Al-Qasim akwai Abdullahi akwai Ibrahim Al-Qasim shine ɗansa na farko wanda ake masa alkunya da shi ake ce masa Abul Qasim sannan akwai Abdullahi wanda ake masa laƙabi da At-Tahir kuma ake masa laƙabi da At-Tayyib shi yasa wasu da ba su fahimta ba sai suka ɗauka At-Tahir daban At-Tayyib daban sai suka ce ƴaƴan guda hudu ne mazan amma guda uku ne At-Tahir da At-Tayyib dukkaninsu laƙabi ne na Abdullahi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai kuma Ibrahim wanda shi kuma ana masa laƙabi da Mu'azzam Ibrahim al-Mu'azzam yasa ne yace wa tahirun al-qasimun wa tahirun wa tayyibu wa rabi'un ibrahimun mu'azzam kuma kuskure ne yace al-qasim da wa tahirun biyu wa tayyibu uku sai yace wa rabi'un na hudu ibrahim mu'azzam ibrahim mu'azzam ba hudu bane guda uku ne abdullahi shi yake cewa tahir kuma shi yake cewa tayyib so da ka ƴaƴansa guda uku maza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu Khadija ne ta haifa masa su Al-Qasim da kuma Abdullahi matarsa ta farko amma Ibrahim Mu'azzam Mariyatul Qibtiya ne ta haifa masa shi wato baiwarsa wanda sarkin Misra Muqawqas ya bashi ya yi sadaka da ita ta haifi Ibrahim Mu'azzam wanda ya rasu kuma tun manzala ta kuma ina rayu kamar yadda sauran ƴaƴan suka rasu in ba Fatima ba. Sannan Allah ya bashi ƴaƴa mata kuma guda hudu, akwai Zainab, akwai Ummu Kulthum, akwai Ruqayya da kuma Fatima. Dukkanin wannan ƴaƴan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, saboda haka an haɗa masa ƴaƴa mata da ƴaƴa maza. Ummu Kulthum da Ruqayya dukkaninsu sai na Uthman ya aure su, ya aure ta farkon Ummu Kulthum da tare su aka bashi Ruqayya. Sai sake ce masa Zunnurain, ma'abotin haske guda biyu, saboda ya auri ƴaƴan manzon Allah ta sama guda biyu. Da tare su ta ƙarshen manzon Allah ya ce da ina da wata zafi in bashi, saboda matsayin sai na Uthman a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fatima kuma ita ce matar Sayyidina Ali. Sannan haka nan Annabi Adam alaihi salatu wassalam shi ma an cuɗanya masa maza da mata, au zawijuhum dhukranan wa inatha. Idan matarsa ta sashi haihuwa Hawwa'u sai ta haifi ƴan tagwaye, ɗaya namiji ɗaya mace. In da ta sake haihuwa sai ta haifi tagwaye, ɗaya namiji ɗaya mace. Sai a ɗauki namijin cikin farkon nan da macen cikin ƙarshe sai a haɗa su su yi aure. A ɗauki namijin cikin ƙarshe da macen cikin farko su ma haɗa su su aure. Wa ya auri ƙanwa, ƙani ya auri ya, a lokacin kuma ya halatta. Don iya su ne mutane a duniya, in ba su yi auren ba ya za a yi, kaga ba yanda za a yi. Saboda haka sai aka halatta har zamanin Annabi Nuhu, sannan aka haramta mutum ya auri ƙanwarsa har zuwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji ta'ala yake yakan sanya wanda ya ga dama kuma aqiman, wato bakarare wanda baya haifuwa, kamar Annabi Yahaya bin Zakariya da kuma Annabi Isa alaihi salatu wassalam. Su suka bar duniya ba su haifu ba, ba sa haifuwa. Duka wannan hikima ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala. Idan Allah ya hana mutum haifuwa ba wai don baya son sa bane, don ya jarrabe shi ne, domin ɗa ni'ima ne, kuma ɗan yana zama jarrabawa shi ma, ibtila'i ne. Amma idan mutum bai da ɗa a duniya zai ji kamar ya shiga kunci, ya shiga damuwa. Komin arzikin da Allah ya masa, komin mulkin da Allah ya bashi. Amma idan ya zamana ya yi haƙuri, ya yi tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala, sai Ubangiji ta'ala ya canja masa da wasu ni'imomi daban. So da haka Allah yakan sanya wani ya zama aqiman, inda a ce duk wanda Allah bai bashi haihuwa ba ba son sa ne, to kaga da sai a ce ba son annabawa, wasu daga cikin annabawansa. Annabi Isa alaihi salatu wassalam yana da matsayi a wajen Allah, yana cikin ulul azmi minar rusul, manyan ma'abota, himma daga cikin manzanni, manyan manzanni. Amma Allah ta'ala bai bashi haihuwa ba. Lakin Allah bai baka haihuwa ba sai ka yi ka ba wa kanka haƙuri da Annabi Isa da kuma Annabi Yahaya bin Zakariya. To anan ayan Ubangiji ta'ala sai ce innahu alimun qadir, Allah mai ilimi ne, wato ya san kowa me ya dace da shi, wane ƴaƴa mata ya kamata ya samu, wane maza zalla, wane kuma haɗa masa maza da mata. Sannan qadirun shi mai iko ne akan haka ne, ya ba wa wanda ya ga dama abin da ya ga dama. Ubangiji ta'ala ya ce ya habu liman ya sha'u inasan nakira, sai ce wa ya habu liman ya sha'u dhukur, can kuma sai masa ma'arifa. Nan inasan, can kuma az-dhukura. Malamai suka ce me yasa yana ba wanda ya ga dama mata, sai ba ce al-inas ba, aka ce inasan, can kuma maza aka ce az-dhukur ba ce dhukuran ba. Sai malamai suka ce domin a nuna mahimmancin maza da fifikon maza akan mata. Lalle namiji shi ne sama da mace a daraja, shi yasa aka samar ma'arifa aka ƙara alifun da lamu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maza su ne sarakuna akan mata, su ne masu ɗaukan ɗawainiyansu. Saboda haka maza su suke shugabanci, su ne kuma suke annabta, ba a yin ba annabiya mace. Sannan a nuna maka mahimmancin namiji, sai aka sa masa ma'arifa, aka ce wa yahbu liman yasha'u dhukura. To amma me yasa Ubangiji ta'ala ya fara da ƴaƴa mata kafin ya faɗi ƴaƴa maza kuma? Sai ya ce yahbu liman yasha'u inasan, sannan ya ce wa yahbu liman yasha'u dhukur, yana ba wanda ya ga dama ƴaƴa mata, yana ba wanda ya ga dama kuma ƴaƴa maza. bai ce wa yahabu liman yasha'u dhukura wa yahabu liman yasha'u inatham, bai fara da mazan ba sai fara da mata. Sai malamai suka ce, wasu daga cikin malamai tafsiri suka ce wannan yana nuna muhimmancin ka fara haihuwa da ƴaƴa mata, suka ce yana daga cikin albarkan mace ta fara haihuwan ƴaƴan mata, ƴaƴa mata kafin maza, yana daga cikin hikimar ka fara da ƴaƴa mata kafin maza shine ba za ka zama ghalizan akan iyalinka ba, ba za ka zama mai fada, mai tausasawa, mai zafi akan yaran ka ba in ka fara da ƴaƴa mata, saboda ƴaƴa mata ba su da rikici da rigima da rashin jin magana kamar ƴaƴa maza. Idan ƴaƴa maza ne kullum akan fada kake kullum ka ce ayi kar ayi kuma ba za a yi abin nan, kar ayi kuma sai aje ayi, ayi kuma ba za a yi ba, amma ƴaƴa mata suna da nitsuwa, in kana ta za ta hannu, in ka ce ta yi za ta yi, ba ta da rikici, ba ta fada da iyayenta, ba ta zame wa iyayenta matsala, cikin ruwan sanyi za ka ladabtar da ita, ka tarbiyantar da ita, amma ƴaƴa maza kuma sai ka yi da gaske. Sayin da mutum suka ce in zai fara, in ya fara da haihuwa ƴaƴa maza in ba sa'a yi ba, to zai zama mai zafi, zai zama baba mai zafi, saboda mai saboda ƴaƴa mazan nan kullum suna hawar da shi iska, suna sa shi zafin kai, sai da bulala, sai da fada, sai da tsawa, to shikenan sai ya tafi a haka, ko ƴaƴa matan ma aka bashi sai ya tafi akan tsawa da bulala ne, amma in ya fara da ƴaƴa mata ba bulala, babu wani tsawa, a cikin ruwan sanyi za su yi wa babansu biyayya, kuma ƴaƴa mata suna son babansu fiye da ƴaƴa maza, suna saurara masa, suna jin tsoronsa fiye da yadda maza suke jin, ƴaƴa maza suke jin tsoron babansu. To wannan zai sa ya zama mutum mai taushi, ta yadda kenan sai zama daga baya in ya haifi ƴaƴa mazan ma ba zai zama mai zafi ba. Idan don Allah ya taimake kai baka ƴaƴa mazan suka zama masu nitsuwa, to wannan kuma ba za ka samu wannan mishkilan ba. Suna kamar yadda suka ce shine hikimar da ta sa Ubangiji Ta'ala ya fara ainihin bayani akan cewa yana ba wa wanda ya ga dama ƴaƴa mata kafin ya ce ƴaƴa maza. To ya ake a samu ƴa mace, ya ake kuma a samu ɗa namiji? Wani zai mamakin wannan tambayan ko? Idan ka yi aure, ta yaya sai a zama sai wani kuma ya ce a ce ya haifi ƴa mace, wani kuma sai a ce ya haifi ɗa namiji, me yasa? Ta yaya? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani, ya yi bayani ta yadda ake haihuwan ɗa mace, ƴa mace, da kuma yadda za a yi namiji kuma ya haifi abinda mutum ya haifi ɗa namiji. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sabaqa ma'ur rajuli ma'al mar'ati azkara wa idza sabaqa ma'ul mar'ati ma'ar rajuli ansa. Idan mutum ya sadu da iyalinsa sai ruwansa ya rigayi ruwan matarsa, ma'ana ya fitar da maniyyi kafin matarsa ta fitar da maniyyi, to wannan za su haifi, in dai aka kaddara ciki a wannan saduwan za su haifi ɗa namiji ne, saboda maniyyin namijin ya riga maniyyin mace shiga mahaifa, sai a yi ɗa namiji. Idan kuma matarsa ne lokacin da suka sadu ta fara fitar da maniyyi sannan namijin ya fitar, to za a haifi ƴa mace, saboda maniyyin mace shi ya fara shiga mahaifa kafin maniyyin namiji. Hadisi ingantacce, hadisin wato Bukhari, abin nan hadisin Muslim, sannan ya tabbata a Sahihul Bukhari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata ran Abdullahi bin Salam lokacin kafin ya musulunta ya zai manzo Allah ta tambaye guda uku wanda da sababinsu ne ya musulunta. Shi asalinsa ba Yahude ne, yana addinin Yahudu. Sai ya ce mazala ta sama zan tambaye ka tambaye guda uku, in ka bani amsan su zan musulunta, don ba wanda ya san amsan sai annabin Allah. Sai ya ce ka gaya mini menene farkon alamun tashin alkiyama, sannan yan aljanna da me za su fara, da wani abinci ne za su fara ci a aljanna, abinci da za a tarbe su da shi. Sannan na uku kuma yaya ake yin namiji ya yi kama da abin nan, ɗa ya yi kama da babansa, ko baba ya yi kama da abin nan, ko ɗa ya yi kama da mahaifiyarsa. Shikenan manzo Allah ta sama ya ce farkon alamun tashin alkiyama نار ne تحشر الناس من المشرق الى المغرب wuta ne za ta fito ta dinga tattaro jama'a daga gabas zuwa ga yammacin duniya wato inda zaka karanta alamat alamomin tashin kiyama zaka ga dogon hadisi ne zai ce maka wa akhiru zalika narun tatrudu an-nasa min al-adl ila al-mashar alama ta karshe wuta ne take koro jama'a daga adan can wani wuri na yaman a kasar yaman da zai ta tara su a inda za a yi tashin kiyama sai wannan hadisin kuma ya ce farkon tashin kiyama alamun tashin kiyama shine wuta da za ta tattara wato mutane a inda za a yi wato daga gabas ta kai su yamma inda za a yi taron alkiyama wannan ana nufin farko shine daga shi kawai alkiyama ta tashi inda aka ce na ƙarshen kuma akwai alamomi kafin zuwa alkiyama alama na zuwa har wannan ya zo shi na ƙarshe to shi na ƙarshen kuwa shine farkon tashin alkiyaman kenan lokacin an tashi an tattara jama'a wannan ita ce amsar tambayan farko sannan na biyu ƴan aljanna wani abinci suke fara ci manzala ta sama ya ce suna cin ziyadatu kabidi hutin wata riwayan kabidi nunin wato za su ci karya ne ko kuma farkon abincin da za a ba su ci a aljanna shine wani ƙari a jikin hantan kifi wato ga hantan kifi akwai wani kuma hanta a makale a jikin hantan to wannan ne za a gasa musu su ci babu abincin da ya kai shi daɗi da shi za su fara ci shine za su ainihin za a tarbe su da shi wannan tambaya ta biyu kenan amsa ta biyu tambaya ta uku shine ya ake yi yaro ya kama da babansa ko kuma a ce ya kama da uwarsa sai manzala ta sama ya ce idza ala ma'ul mar'ati ma'ar rajuli naza'a alwalada idza ala ma'ul rajuli ma'al mar'ati naza'a alwalada wa idza ala ma'ul mar'ati ma'ar rajuli naza'at alwalada idan suka sadu a wata ruwan idza sabaqa ne in ya riga amma duk an hada ruwayoyin hadisi idan mutum ya sadu da matarsa sai maniyinsa sai ya zama yana saman maniyin matan ya mamaye maniyin matarsa to dan zai kama da babansa in kuma maniyin matar ne yake sama da maniyinsa ya mamaye maniyinsa to yaron zai kama da uwarsa kamar yadda ya zo wani hadisi yace idza ala ma'ur rajuli ma'al mar'ati ashbaha amamahu ashbaha alwaladu amamahu wa idza ala ma'ul mar'ati ma'ar rajuli ashbaha alwaladu akhawalahu idan ruwan abin nan mani namiji ya daukaka akan mani mace bayan sun sadu to yaron sai kama da baffanunsa bangaren babansa kenan idan kuma mani matar shi yamma shi yake sama akan mani namijin yaron sai kama da kawunensa wato sai dauko kamannin uwarsa to ga kina ku abubuwa guda biyu ana samun da namiji idan ya zamana mani namijin shi ya fara zuwa mahaifa kafin mani mace ana samun ƴa mace idan maniyin uwar shi ya fara zuwa mahaifa kafin wato ainihin namiji sannan yana kama da babansa idan maniyin baban shi ya tsoro akan maniyin matar ya za a yi ya tsoro shine in ya zama ya fi yawa sai uban ya zubar da maniyi fiye da na matar kaga zai mamaye maniyin matan shine mai yawa kenan to yaro sai ya kama da babansa in kuma matar ita ta fitar da maniyin sama da na baban to yaron zai kama da mahaifiyarsa ya yi yawa yadda ya mamaye maniyin wato mahaifinsa to da aka yaro sai kama da mahaifiyarsa ko da ko a ce mani namiji shi ya riga ya zama mace abin ya zama namiji dan to zai dauko kuma kamannin mahaifiyarsa ne sai bar kamannin babansa haka nan mace idan aka ce mani mace shi ya riga fita sai aka yi mace aka haifi yaron mace ko yarinyan amma mani namijin kuma ya fi yawa ya mame mani matar to yaron kuma ko da mace aka yi farinyan za ta yi kama da babanta ne ba za ta yi kama da mahaifiyarta ba hadisai ne ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da aka ce sa za ka to Abdullahi ibn Salam sai zai tambayi manzala sa irin wannan tambayar sai ya bashi amsa yace ba wanda ya san wannan amsa sai annabi to ana bashi wannan amsan sai yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shike ne sai imani yace ya shaida ba an bauta da gaskiya sai Allah kuma ya shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne shike nan ya musulunta wanda da yana addini yahudu ne kuma shahararre ne a cikin mutanen sa to dai musulunta sai yace ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yahuda mutane ne masu sharri kafin in bayyanar da musulunci na ka kira su ka tambaye su menene halina ne matsayina a cikin su shike nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kira su sai yake tambayan su su yahudawa me za ku faɗa dangane da Abdullahi ibn Abdullahi ibn Salam me za ku faɗa shikenan yahudu sai suka ce khairuna wa ibn khairina wa afdaluna wa ibn afdalina suka ce Abdullahi ibn Salam khairuna shine mafi alkhairin mu kuma dan mafi alkhairin mu shine mafificin mu wato wanda ya fi mu daraja kuma dan wanda ya fi mu daraja suka yabe shi sai manzala sama ya ce afara'aytum idza aslama sai yanzu idan ya musulunta ya kuke gani sai suka ce a'azahu Allahu min zalik Allah ya sauke musulunta haka suka faɗa suka ce Allah ya sauke musulunta shikenan ana haka sai Abdullahi ibn Salam sai ya fito cikin yahudu yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shike ne bayyana da imanin sa ya shaida ba an bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne a gaban yahudawa yace ya musulunta ina faɗan wannan kalma sai suka ce sharruna wa ibn sharrina suka ce shine mafi sharrin mu kuma dan mafi sharrin mu shike na san canja magana sai Abdullahi sai yace to kaga dama abin da nake so da ya bayyana da musuluncin sa kafin a musu wannan tambayar dama za su masa wannan sharri da suka faɗi gaskiya da suka ga musulunta kuma shikenan suka zo suka yi sharri wannan shine sababin musuluntan Abdullahi bin Salam yahuda guda biyu suka musulunta suka shahara a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai Abdullahi bin Salam akwai kuma Salmanul Farisi Salmanul Farisi ba su ana karanta a cikin hadisai tarihinsu da kuma hadisinsu ya habu liman ya sha'u inasan wa ya habu liman ya sha'u az-zukura aw yuzawijuhum zukuranan wa inasa Allah yakan ba wasu maza wasu kuma mata ko ya cuɗanya musu maza da mata to yanzu halittar mutane ta takaita akan namiji da mace kawai ko akwai wani ƙari daga namiji sai mace ko akwai wani ƙari banda wannan Qur'ani bai nuna akwai wani ba in ma dai ka zama namiji ko kuma ka zama me ka zama mace amma sai aka samu kuma akwai mata maza mata maza wasu jahilai a can ba suka yi inkari suka ce ba wani mata maza mutum ko ya zama namiji ko mace kawai don Qur'ani abin da ya faɗa kenan aka musu raddi aka ce Qur'ani bai kore ba yayi bayanin abin da yake galibi ne galibi mutum ya zama namiji ko ya zama mace amma kan iya samun kuma ya zama mata maza namiji ne ko mace ne tace Qur'ani bai kore wannan ba yana magana akan abin da yake galibi to sai aka samu waqi'i kuma ya tabbatar da haka ma'ana an haifi wani sai ya zama namiji ne kuma mace ne to kaga ba dama kai inkarin wannan kuma me ma'anan mata maza ina da al'aura biyu ina da zakari ina da farji yana da gemu yana da mama ma'ana akwai alamun mata tare da shi akwai kuma alamun maza wannan shi ake cewa mata maza shine ake ce masa khunsa a karkace mushkil khunsa kawai na fada shine khunsa mata maza to idan an zo irin wannan yakan rikitar wani hukunci za a masa za a mar hukuncin mace ne ko namiji ya halatta ya aure ko kuma aurensa za a yi sannan in dan uwansa in ya mutu ko in dan uwansa ya mutu ko babansa in zai ci gado namiji ne ko gadon mace kaga akwai iskali a ciki to sai khunsa suka kaso kashi uku akwai khunsa muzakkar akwai kunsa mu'annas, akwai kunsa mushkil. Kunsa muzakkar shine wanda yafi karkata bangaren namiji, kunsa mu'annas kuma yafi karkata bangaren mata. Wanda duk abun ya daidaita aka kasa ganewa, to sai a ce masa kunsa mushkil. Wannan ya rikitar, an kasa gane namiji ne ko mace. Idan yana da farji, yana da azzakari, to sai a duba ta ina yake bawali. Idan yana bawali ta azzakari ne, kawai amar hukuncin namiji ne yayi aure. In yana bawali ta farji ne, sai a masa hukuncin mace ne a aure ta. Shikenan, wanda yake abin nan bawali ta azzakari, sai ya zama kunsa muzakkar. Ko da yana da mama, ya zama hukuncin sa hukuncin namiji. Wanda yake bawali ta farji, sai a ce kunsa mu'annas, wannan mace ce za a yi aurenta ko da tana da gemu, ya halatta aure ta. Amma su hukuncin abin nan hukuncin mata. Wannan ɗaya ne daga cikin alamu kawai da su sai na Ali suka tabbatar a duba unzuru min aina yabul, ta ina yake bawali. Tun lokacin sai a samu, in aka rasa wannan, sai a samu duka yana bawali ta ɓangaren guda biyu gaba ɗaya. To sai a duba mafarki yake yi, mani ya fito ta azzakarinsa ko haila yake yi. Kaga in haila yake ya zama mace, in mafarki ne mani ya fito ta azzakarinsa ya zama namiji. To duk ba a ga wannan ba. Kuma yana bawalin ta duka guda biyu. To sai a duba wanne yake fara fita. In zai bawalin ta azzakari yake fara fita ko ta farji, in ta azzakari yake fara fita namiji ne, in ta farji ne mace ce. Sai zama duk tare suke fitowa. Ya za a yi? Sai a duba a ga wanne ya fi yawa. Me ya bawalin? Wanne ya fita ta azzakari ne ya fi yawa ko wanne ya fita ta farji? Sai wanda ya fi yawa sai a masa hukunci. Abu Hanifa ya inkari wanda ya ce to ya za kai ka auna. Za ka zo da kwano ne ka auna bawalin ka ga wanne ya fi yawa. Ya ce kai fatakiluhu, ya za ka auna shi? Akwai yadda za a auna shi ma, sai ya samu kwano. Kwanuka guda biyu ya tare. Sai ya tare, nan yana zuba, nan nan yana zuba. In ya gama sai a duba wanne ya fi yawa. Kaga sai a bar hukunci. Ba sai an auna ba yi. Wannan cewa mafita ne. Sai aka duba, sai aka ga duk yawansu ɗaya. Duk yawansu ɗaya. Wasu daga nan sai suka tsaya suka ce, to wannan fa in dai haka ne ya zama kunsa mushkil. Yanzu ya rikitar an kasa gane mace ne ko namiji. Wasu suka ce a ƙirga ƙashin haƙarƙarinsa a ga adadinsu nawa ne. Don mace tana fin namiji da ƙashin haƙarƙari guda ɗaya. Ko da haka sai a lissafa a gani. In nasa daidai ne da na mata mace ne, in kuma daidai ne da na maza ya zama namiji. Sai aka ƙirga aka ga dai abin nan iri ɗaya ne. Ko kuma ya fi nasu ko kuma ya ƙara ko makamancin wani. Duk da wannan wasu malaye ba su tafi akan wannan ƙirga ƙashi ɗin ba. Akwai wani kuma a samu ƙila ko bai kai na namijin ba. To almuhimu idan ya rikitar aka kasa gane wanne ne daga ciki. Kun samu shikil ne aka kasa kirga ma ƙila haƙarƙarin. Sannan duk alamun da muka faɗan nan suka fito daidai wa daida. To wannan hukuncinsa shi ne ba zai yi aure ba, haramun ne aure kuma haramun ne aure shi. Sannan idan an zo rabon gadonsa kuma yana da rikici kamar yadda shi ɗin ma mai rikicin. Domin wancan wanda ya karkata ɓangaren namiji za a masa hukunci namiji ne a bashi rabon namiji. Wanda ya karkata ɓangaren alamun mace ya fi bayyana za a bashi hukuncin mace ne a bashi rabon mace. To wannan kuma sai zama mushkil. Wato alamu suka bayyana na ainihin abin nan, ai duk alamun sun bayyana daidai. To wannan za a bashi salasatu arba'in. Salasatu arba'in. Za a ɗauki kason namiji ɗaya sai a kasa shi huɗu, sai a bashi kashi uku a bar kashi ɗaya. Wato an bashi rabin rabon namiji da kuma rabin rabon mace aka haɗa masa. Yanzu inda za ka kasa, za ka ɗauko ƙwaya huɗu ka kasa biyu. In ka kasa biyu, kaga biyun nan rabin rabon na namiji ne, shi duka dama zai ci. To biyun kuma in ka kasa shi dama mace rabi take ci. Sai ya zama rabin na namiji take samu. Sai ya zama an ɗauki kashi ɗaya sai a haɗa da kashi biyun nan. Sai ya zama kashi uku za a bata cikin kashi uku, ko ne ta samu rabi rabi, shikenan fita daga mushkilar. To yanzu a ayar Qur'ani nan ta ina da a samu cewa Ubangiji Ta'ala yana halittar kunsa, sawa kunsa muzakkar ko muannas ko mushkil, shine inda Allah yake cewa wa yakhluqu ma yasha lillahi mulku as-samawati wal ard wa yakhluqu ma yasha, Allah yana halitta abin da ya ga dama. To da haka kunsa din nan yana daga cikin abin da Allah ya ga daman ya halitta, to da haka sai Allah ya halitta shi, sai dai ba a cika samun su ba, amma ana samu ba a cika yi ba, yana da wuya kaga an haifi mata maza, galibi namiji ake haifa ko kuma mace. To da ni'ima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, Allah masani ne ya tarsa ni'imarsa a inda ya ga dama kuma a inda ya ga daman wato ainihin ya sata, wasu maza wasu mata wasu ya ainihin hada musu, duk wanda Allah ya maka sai ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala fadalansa ne. Sannan yaya Ubangiji ta'ala ya ce almalu wal banuna zinatul hayatid dunya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا, wato dukiya da yaya ado ne na rayuwar duniya, amma ayyuka nagari waɗanda ladan su zai wanzu ranar alkiyama, salloli, zikirin Allah subhanahu wata'ala, karatun alqur'ani da karatun addini da karantar da addini da istighfari da subhanallahi da sadaka da kyauta da zumunci da sauransu, su suka fi alkhairi akan a tara maka yaya da dukiya. Domin kafirai suna alfahari da yaya da dukiya, mu kuma musulmi sa kana wannan ba shi bane, ya zama kana da addini kana ayyuka na gari yafi a baka tarin dukiya da tarin yaya. Amma in aka hada maka duka biyu, ga dukiyar ga ƴaƴan ga kuma addinin, wannan kuma haka aka fi so, an baka duniya da lahira gaba ɗayan ta kenan, sai a ce ma ahsanad dina wad dunya idza ijtama'a wa aqbaha al kufra wal iflas lil rajuli, mamakin wato kyawun duniya da addinin mutum su hadu, ga duniya ga me ga addini, kana da abun hannu kana da ƴaƴa kuma addinin ka yana tafiya inda ake so, ba abun da yafi wannan abun sha'awa, ba abun da ya fi shi burgewa, ba abun da ya fi muni kuma a ce ga talauci sannan kuma ga rashin addini, wannan ya fi muni kuma a duniya, kaga bawan bawan kenan, kai ba mai addini ko ba mai jin daɗin rayuwa ba. To amma kafirai su haka suke alfahari, wa qalu nanu aktharu amwalan wa auladan wa ma nanu bi mu'azzabin, suka ce a tunda Allah ya fi samu a duniya ya bamu ƴaƴa sannan ya bamu kuma dukiya, ai ba zai azartar da mu ba, yana son mu ne shi yasa ya mana haka, ba zai azartar da mu a lahira ba, sai wannan ya ruɗe su, sai zama ba ruwansu da addini, ba ruwansu da addini. Tunda Ubangiji ta Allah yana nuna mana cewa ƴaƴa da dukiya ado ne na rayuwar duniya, ma'ana kar su ruɗe ka su hana ka neman lahiranka. Shi yasa wata ayan yace wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna وأن الله عنده أجر عظيم. أتى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. كثني توا يا يوم دوك يوم كدا يا يوم كفتنة لي. لا دامي جل ما ينورين الله سبحانه وتعالى. ما أنا يا فتنة ما أنا جرب أواني. كركم كروز ديارون. الله باك تا يزمي ما كنيمة. سنوكم أسي يزمي ما كفتنة. يعني كين أديني. يعني كا kyautata wa al'umma, ya hana ka alaka mai kyau da ƴan uwanka, ya shagaltar da kai, ya lalata maka imaninka da tsoron Allahnka, ya sa ka dinga rikici da ƴan uwanka da abokanin arziki da sawabin ɗanka, ya zame maka fitina. Sai sa Ubangiji ta yi ya lazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun, ya kowanda kuka imani kada dukiyoyinku da ƴaƴanku su shagaltar da ku ga barin ambaton Allah, mana ga barin aikata addini da tabbaka shi. Duk wanda ya aikata haka Ubangiji ta lalace su ne masu taɓewa a nan duniya, su ne wanda suka taɓe, wato wanda suka yi hasarar rayuwarsu ta duniya, ba su ci ribanta ba, ba su nemi lahira da rayuwarsu ta duniya ba. To kaga ƴaƴa idan ya zama na ba na gari ba ne, ko kai ko na garin ne kai ɗin ba ka riƙe su yadda ya kamata a riƙe ba, to za su hana ka yin addinin ka. Gashi dai ni'ima ce wanda za su taimake ka, wanda ya kamata su rike maka rayuwarka, su tallafa maka a rayuwarka, kuma ka samu lada a lahira da sababbin su, amma kuma sai su zame maka azaba, su hana ka yin addinin ka. Sai sa Ubangiji ta lalata alladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum fitna. Abun nan inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Daga cikin ƴaƴanku, matayenku da ƴaƴanku, akwai wanda suke makiyanku ne, ku kiyaye su, ku yi kaffa kaffa da su. Ma'ana za su hana ku yin addini. In ka biye wa ɗa, za ka zama marowaci. Alwaladu mabkhala. Ba za ka iya kyauta ba, kana tunanin to me za ka bar musu. In ka biye wa ɗa, za ka zama matsoraci. Ba za ka iya sadaukar da kanka ba, ka ɗabbaka addini. Kana tunanin ba za ka iya zuwa jihadi ba, kana tunanin ‘ya’yanka ya za su zama. Yaro in ba nagari ba ne zai iya cusa maka baƙin ciki, ya sa maka hawan jini, ya hana ka kwanciyar hankali saboda rashin tarbiya. Bai tarbiyantu ba, ko kai ka iya ƙoƙarinka bai yi ba, ko kuma kai sakakinka ne baka tarbiyantar da shi ba, to sai sa ka hawan jini kawai. Ya hana ka jin daɗin rayuwarka. Idan aka kalle shi aka ce wannan ɗanka ne, sai ranka ya ɓaci. Amma in ɗanka nagari ne, to kana alfahari da shi, kana nuna shi, wane ɗana ne, ai ɗana ne wannan, ko ba a tambaye ka ba za ka faɗa. Za ka yi alfahari da wannan. To shi ya sa mutum tun kafin ya aure ya fara roƙon Ubangiji Ta'ala ya ba shi ɗa nagari. Yana ga cikin addu'o'in bayin Allah nagari, rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Ibadur Rahman suna addu'a, ya Allah ka ba mu mata da ‘ya’ya wanda za su faranta mana rai, kuma ka sanya mu shugabannin masu tsoron Allah. In ka gansu za ka ji daɗi saboda tarbiyyansu, saboda kasancewansu nagari, wanda za su taimake ka a nan duniya, sannan bayan ka bar lahira ma kuma ladan ayyukansu yana binka. Mazala sallallahu, Ubangiji Ta'ala ya ce wa alaysa lil insani illa ma sa'a, ba a ba mutum wani lada sai abin da ya aikata da kansa. Sai mazala sama ya ce inna atayba ma akala rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Mafi tsarkin abin da mutum zai ci, mafi daɗin abin da mutum zai ci, abin da ya tsururuta da hannunsa, ya nema da hannunsa. Sai aka ce ɗansa yana daga cikin abin da ya samo da kansa. To sai malamai suka ce duk aikin lada da ɗanka ya yi za a baka ladan kamar yadda za a bashi, don kai ne sababbin zuwansa duniya, kuma kai ka masa tarbiyya, ka kula da shi, ka kula da rayuwarsa har ya kai matsayin da ya kai. Ya sa zuwa hadisi ingantacce, idza ma tabnu adama in qata amaluhu illa min salatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafau bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Idan mutum ya rasu duk ayyukansa sun yanke sai guda uku: sadaka mai gudana, wato shine abin nan ka gina masallaci ana sallah kullum ana baka lada, ko bayan ranka, ko ka gina rijiya, ko hanya, ko wani abu da zai amfani da ma, ko ka sayi littafi ana karantawa, ko kuma wani ilimi da ake amfanuwa da shi kamar ka wallafa littafi ana karanta shi, ko ka karantar da jama'a suna aiki da abin da ka karantar da su, ko ka yi haɗa karatun, wannan ladan yana bin ka, ko bayan ka mutu za a kai maka ladan, ko kuma ɗa nagari wanda zai dinga maka addu'a. Yana ayyuka nagari ana baka lada, yana ɗaga miyo ya ce Allah Ta'ala ya gafarta maka. Saboda haka in ka bar ɗa nagari, ladanka ba zai yanke ba ko da ka mutu, amma in ba haka mutum ladansa yankewa yake. So shi kuma ɗa nagari abin nan, akwai matakai da ake ɗauka kafin a same shi. Mataki na farko shine ka zaɓi uwa ta gari, uwar ta zama ta gari, ka dinga addu'a Allah ya baka mace ta gari tun kafin ka fara neman auren. Idan ka ga kana so ka yi bincike ka tabbatar ta garin ne, iyayenka na garin ka aura. To idan ka samu wannan, to ka samu yaya na gari. Al'ummu madrasatun idza adattaha adatta shaban tayyibal arati. uwa makaranta ne in ka tanade ta to ka tanadi samari ne masu asali masu tarbiya wanda suka san ya kamata saboda uwan su zata musu tarbiya za su dauki dabi'a iri na mahaifiyar shi sa ni balarabin kauye yana yi wa ƴaƴansa gori yake ce musu wa awwalu ihsani ilaykum takhayyuri lima jidat al'araq badin afafu yake farkon alherin da na muku shi na zaba muku uwa ta gari wanda take mai kamewa kuma wanda take da asali shine farkon alherin da na muku yana wa ƴaƴansa gori kuma haka in ka zaba musu uwa na gari shine haƙi na farko da zaka basu sannan ba sun zo duniya kuma ka ci gaba da kula da tarbiya ya allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ku kiyaye kanku da iyalanku kar ku bari su shiga wuta su kansu matan suna bukatan tarbiya bane ta na ƴaƴa ka dora su akan hanya na gari sai yaro ya tashi da ɗabi'a ta kirki alheri yake so baya son sharri don haka ya taso bai samu a gidansu ana aikata sharri ba iyayensa nagari ne shi ma sai zama mai tarbiya amma idan iyayen ba nagari ba ne to zai dau ɗabi'u irin na iyayensa dan bai zama nagari ba zai zama fitina zai zama makiyin babansa da iyayensa bai zai amfane su ba don ya tashi ya samu ana ayyuka marasa kyau وينشئ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه وما دان الفتى بهجا ولكن يعوده التدين أقربه وتينا تاشيني أبي سعد بيون ديسا مجدا سؤالي تاشينيش عند بابا سيكو يا مسا متن باع ديار وباع ديني دحنك لي سيدي يند يا إيا يتسكو يا مسا حقي كتاش حقي كتاش kisa musulmi in ya haifu ɗansa sai tashi musulmi ba yahudi in ya haifu ɗansa sai tashi ba yahudi ba nasare ba nasare ko mazala ce kullu mauludin yulad ala alfitra kowa akan addini yake haifarsa addini musulunci to tarbiya ne bambancin kawai shi ma wancan da ya zama ba yahudi saboda iyayensa yahudawa ne ba su tarbiyantar da shi akan musulunci ba to kai ma ɗan ka ya lalace baka tarbiyantar da shi akan me akan addini ba kisa sai ya lalace sai ya zama maƙiyinka sai ya zama maka fitina sai ya zama maka fitina sau da mutum sai kula da wannan kuma haƙƙi ne wanda Allah ta'ala zai tambaye ka ranar alkiyama zai tambaye ka idan baka ba da shi ba in baka yi tarbiyan ba ranar alkiyama Allah zai tambaye ka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati kowa an bashi abin da zai kula da shi kuma za a tambaye shi ranar alkiyama ya kula da abin ko bai kula ba an ba mutum shugabanci ya kula da iyalansa in bai kula da su ba za a tambaye shi ranar alkiyama in ka samu ƴaƴa na gari ka huta a duniya haka nan a lahira ma za ka samu tarin lada mai yawa sannan ubangiji ta'ala ya ce zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiri al muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayli al musawwamati wal al'ami wal harf zalika mata'u al hayati ad dunya wallahu indahu husnul ma'ab zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i an kawata mutane sun sha'awa na mata mutum ya ga abin nan yayi aure wa ya kawata musu Allah ne ya kawata musu ko shaitan son mata da yaya da kuɗi wasu malai suka ce shaitan ne shaitan ya kawata mutane son mata da son yaya da son kuɗi wasu suka ce a ba shaidan ba ne Allah ne ya kawata musu mana ya ɗabi'ance su da son wannan abu wataƙila wannan shi zai fi zama mafi rinjaye in ka ce haka ne to ai annabawan Allah ma suna son mata suna son kuɗi suna son ƴaƴa kaga ya ce shaidan ya yi galba a kansu zai ma'ana ɗabi'ar da aka halicci ɗan adam da ita shine yana son ya yi aure yana son ya samu ƴaƴa a ce wannan ƴaƴansa ne sannan kuma yana son kuɗi wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam Allah ya halicci mutum da ita ba zai iya fitarwa kansa ita ba shi yasa manzala sa yake cewa hubbiba ilayya min dunyakum isnan atibu wan nisa daga cikin al'amuran duniya an sa min son abubuwa guda biyu mata da turare sannan yana son ƴaƴansa yana cewa fatimatu bil'atu minni wani tsoka ne daga gare ni so wai na uwan bayi da za a kai ka buji kirje ka ce ba ruwanka da su ni ba ruwana da kuɗi ba ruwana da mata ba ruwana da yaya shaglan Abubakar Allah ya ji kansa yace in mutum yace maka bai da kudi ɗaya baya son kudi ɗaya biyu ne ko ya zama mahaukaci ko munafiki don abu ne da aka halicci mutum da shi me ya mahaukaci mahaukaci bai san daɗin kudi ba zai iya cewa shi baya son kudi munafiki kuma yana son su a zuciyarsa amma zai faɗa da baki domin me don a ce shi mai zuhudu ne mai gudun duniya ne ba ruwansa da duniya neman ɗaukaka yake sai ce shi san bai damu da kudi sai dai wani kudin sun shagaltar da shi ya bar addininsa da sababinsu wani kuma ba su shagaltar da shi ba shi ne kawai bambancin kana son su ne amma ka daure kasu hana ka yin addini to haka nan ƴaƴa kana son su ɗin ka daure kasu hana ka yin addininka haka nan mata dukkaninsu fitina ne amma idan ka danne zuciyanka ka fifita addininka a kansu shikenan babu matsala shi Allah ta ce zuyina linnasi hubbu shawati minan nisha'i Allah ya kawata wa mutane wato ya zama da suna son mata walbanina suna son ƴaƴa walqanatiril muqantarati da kuma dukiya abun tarawa minan zahabi wal fidda zinari da azurfa a ce mutum yana da tarin dukiya da yawa yana da account a wannan bankin yana da shi a can yana da shi ko ina da kuɗi mutum yana son haka sannan yana son ya zama yana da alkhairil musawwama dawakai masu alamu wanda suke da alama na ado na fari a ce wannan dawakan gaba ɗaya nasu ne wanda in ka gan su abun sha'awa da ba dukiyar da ta wuce dawakan yanzu kuma a ce motoci ko jiragen sama sannan wal an'am da dabbobin ni'ima garke shanu raƙuma tumaki awaki duk dan hada yana so a ce wannan nasa ne sannan wal harf da kayan gona wato dan adam idan ya samu kuɗi aka tsaba a hannunsa zai ji daɗi amma ba zai samu nutsuwa ba sai yana da kadara a ce yana da gidaje yana da filaye yana da motoci yana da gidajen mai yana da shanu yana da garke na awaki da sauransu sunan ne kuma sai ya samu nutsuwa amma yin abu ne tsaban kuɗi a hannunka kawai to za ka dinga jin kamar ko gobe za su iya karewa wani abu zai iya faruwa amma yin kana da kadara to in hannunka ya kare kuma za ka kama kadaran ka saya duk wannan an sa wa ɗan adam son wannan to amma dukkanin su wa'innan abubuwan da mata da ƴaƴa da dukiya ɗin kala-kala kuɗi tsabar kuɗi da kuma abun da ya shafi ainihin kadara Allah ta'ala ce zalika mata'ul hayatid dunya wannan dan jin daɗi ne kaɗan na rayuwar duniya wallahu indahu husnul kikkyawan makoma yana wurin Allah subhanahu wata'ala me yake nufi a nan ma'ana wa'innan abubuwan kana son su kuma suna da muhimmanci a rayuwarka amma kuma kar su shagaltar da kai su hana ka neman lahiranka dan jin daɗi ne ɗan kaɗan wanda zai wuce amma kyakkyawan makoma ta dindin